بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Talata. Mun shiga daren Laraba, wanda shi ne daren 11 ga watan Safar, shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 28 ga watan July 2026. Daga wannan masallaci ne albarka, wato babban masallacin Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samarin Zaria a Nigeria, a cikin karatunmu na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya, wallafar Al-Imamu Shaykhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiya Al-Harrani rahmatullahi alayhi. Wannan shi ne darasi na 7 a cikin wannan littafin mai albarka, insha Allah. Malam ya ce, wa qawlihi والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ibn Taymiyyah yana ci gaba da kawo mana nassoshin Al-Qur'ani mai girma, wanda suke ɗauke da wasu daga cikin sunayen Allah da siffofin shi maɗaukaka. Ya ce wa qawlihi, da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki, da ya ce huwa al-awwalu wal-akhir, shi ne na farko, wal-akhir kuma shi ne na ƙarshe, wal-zahir kuma shi ne mabayyani, wal-batin kuma shi ne a ɓoye, wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah masanin komai. Wannan aya a cikin suratul hadid. Ya sake cewa wa qawlihi, da kuma fadin sa, wa huwa al-alimul hakim, kuma shine Allah al-alimu masani, al-hakimu mai hikima, da kuma fadin Allah al-alimul khabir, masani al-khabiru wanda yake mai ba da labarin abin da ke faruwa. Ya sake cewa da kuma faɗin Allah ya'lamu ma yaliju fil ard, ya san abin da ke shiga cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha, da abin da ke fitowa daga cikinta, wa ma yanzilu minas sama'i, da abin da ke saukowa daga sama, wa ma ya'ruju fiha, da abin da ke hauhawa zuwa cikinta, cikin suratul Saba yake. Da kuma faɗin Allah wa indahu, a wurin Allah akwai mafatihul ghaibi, mabuɗan ghaibi, la ya'lamuha illa huwa, babu wanda ya san su sai shi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, kuma Allah shi ya san abin da ke kan doron ƙasa da abin da ke cikin teku, wa ma tasqutu min waraqati, babu wani ganye da zai fadi, illa ya'lamuha, face sai Allah ya san da ganyen, wala habbatin, ko ƙwayar hatsi, fi zulumatil ardi, ta faɗa a cikin duhun ƙasa, wala ratsabin, ko ɗanyen bunu, wala yabisin, ko bushashshe, illa fi kitabin mubin, face Allah ya san da shi a cikin wato littafinsa mai bayani dalla-dalla, wannan a cikin suratul an'am. Da kuma faɗin Allah, wa ma tahmilu min unsa, babu wata mace da ke ɗaukan ciki, wala taba'u, ko ta haife, illa bi ilmihi, sai da sanin Allah, a cikin suratul Fatir. To kuma faɗin Allah, li ta'lamu, don ku san cewa, anna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah yana da kaddara, yana jujjuya komai, wa anna Allah kuma lalle shi Allah, qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allah ya kewaye komai da ilminsa. Wannan ayoyi da malai ya kawo mabambanta dukkanin su ya kawo su ne dan ya bayyana siffar Allah ta ilimi. Batu akan cewa Allah madaukakin sarki yana da ilimi. Ilimin Allah ya zarce na kowa, ya zarce na duk wata halitta. Ilimin Allah gamamme ne. Allah ya san komai na dacan da ya faru, da wanda yake faruwa yanzu, da wanda zai faru a nan gaba, da wanda ma ba zai faru ba, inda zai faru ya yi kamata ya faru. Wannan shi ne ihatatul ilm. Yayin da su kuma bayi ba su da irin wannan ilimin wanda yake wato na komai da kowa da suka sani, ba su da shi, Allah ne yake da shi. To bari mu ji wato sharhohi matakaita game da wannan gaba da malai yake mana bayani a kai. Idan muka ɗauki aya ta farko da ya kawo, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, Allah shi ne na farko, shi ne na ƙarshe, shi ne bayyananne, shi ne ɓoyayye. Kamar yadda ya kawo ta anan wannan aya, Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ne a cikin wannan aya game da siffarsa ko wasu daga cikin siffofinsa da aka ambata. Ta zo da sunaye guda huɗu: al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin. Mafi kyan abinda aka yi fassarar waɗannan sunaye ko waɗannan siffofi na Allah da su shine abinda ya zo a cikin hadisi tabbatacce daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda ke cikin Sahih Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bada labarin cewa yana daga cikin addu'o'in da yake yi: kana min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallama idha awa ila firashi. Na daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya tafi zuwa ga makwancinsa, yakan ce: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وانا أدعى تشي النبي صلى الله عليه وسلم يكي انت كود يوشي لن يجي بچي أدعى تشي نفلل سوسي كما تنادى الفان وجن أبن داك أبتا وجن متين يسامو يربدا باش وكما نيمان أذكين الله دو قدن تلوتي. Da haka fa'ida ce mai kyau da ya kamata mu rike ta, mu dinga aiki da ita. Bayan abin da ke cikinta na karatun da ya shafi abin da muke magana a kai, mutu da wannan fa'ida. Ma'anarta a takaice, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa: Allahumma ya Ubangiji, rabbas samawati, ya Ubangiji mahaliccin sammai, wa rabbal ardi, ya Ubangiji mahaliccin ƙasa, wa rabbal arshil azim, ya Ubangiji, Ubangijin babban al'arshi, rabbana, ya Allah mahaliccinmu mai renonmu, wa rabba kulli shay, ya Allah mahalicci mai renon komai, faliqal habbi wan nawa, Allah mahaliccin tsiro da kuma ƙwayarsa, wa munazzilut tawrati wal injil, ya Allah wanda ka saukar da at-taura wa annabi Musa, injila ga annabi Isa, wal furqan, ya Allah wanda ka saukar da alqurani ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan duka kirari ne ga Allah madaukakin sarki a matsayin muqaddima kafin addu'a. Sannan sai Annabi ya ce: a'udhu bika min kulli shay'in, ya Allah ina neman ka tsare ni min sharri kulli shay'in, daga sharrin duk wani abu, mutum ne, aljanna, dabba ne, wata makarkashiya ce, komai, min sharri kulli shay'in, anta akhidun bi nasiyati, wanda ya Allah kai kake rike da makwarkwadon wannan halitta taka mai sharri. Allahumma ya Ubangiji, anta al-awwal, wannan shine mahallin shahidin game da fassarar waccan aya: wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: anta al-awwal, ya Allah kai ne al-awwal, falaysa qablaka shay, babu abin da ya rigaye ka. Wa antal akhir, ya Allah kai ne al akhir, falaysa ba'daka shay, babu abin da yake a bayanka. Wa antal bahir, ya Allah kai ne madaukaki, falaysa fawqaka shay, babu wanda yake sama da kai. Wa antal batin, ya Allah kai ne al batin, falaysa dunaka shay, babu abin da yake kasa da kai. Iqdi annadaina, ya Allah ka biya mana basussukan da ake bin mu. Wa agnina min al-faqr, Allah ka wadatar da mu daga talauci. Wannan addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ji irin abin da ke cikin ta na da dadin zance da kirari ga Allah da neman biyan bukatu a wurin Allah da kuma fassara waɗannan sunaye da suka zo guda hudu a wuri guda. So da ka waɗannan, wannan shine mafi kyan abin da aka fassara waɗannan sunaye. Al-awwal, ina cikin sunayen Allah wanda yake nuna Allah shine ya rigayi komai kuma babu wani abu da ya rigaye shi. Allah madaukakin sarki shine al-awwal, alaysa qablahu shay. Sannan al-akhir yana dauke da dawamullahi ta'ala wa baqa'uhu bila nihaya, Allah ne wanzuwa ne babu ƙarshe, yayin da dukkanin halittu za su kare gaba daya. Halittun da Allah ya ga damar kasu kare su ma cikin buwayar Allah ne rashin karewarsu, kamar aljanna da wuta ta ƴan wuta da sauransu. Sannan al-zahir shine al-ali, al-ali uluwul zuhur, kamar yadda Allah yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir a suratul al-an'am. Allah shine al-qahir, shine wanda yake madaukaki akan komai cikin bayinsa, kuma Allah ne hikima ne wanda yake ne bada labarin abubuwa. Sannan al-batin, alladhi laysa dunahu shay, wanda babu wata ba kasansa. Haka Allah yana ganin kowa, Allah yana ya wadaci kowa, Allah yana jin kowa, Allah iliminsa ya kewaye kowa. Sai ya karasa ayat da cewa huwal hakimul wa huwal menene ma, ha, huwa bi kulli shay'in alim, Allah masan komai. To waɗannan sunaye idan muka kalla zamu ga cewa an jera su da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ban san ko kun yi mulahaza cewa zubin su an sa kowanne da wawu, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, shine Allah al awwal kuma shine al akhir kuma shine al zahir kuma shine al batin. To wannan zubin zancen yayi daban da wani zubin zance makamancinsa, a inda Allah yake ba da labarin wasu sunayensa haka a jere. Shi ne faɗin Allah da Allah yake cewa wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir, akhir al-aya. In kuka lura da kyau, yan masu albarka, a wannan faɗin Allah huwa Allahu la ilaha illa huwa da aka jero sunayen, ba a saka wawatul aqaf ba, cewa kai akai al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Sabanin wannan ayar take gaban mu cikin suratul hadid, al-awwal wal akhir, ba a ce al-awwal al akhir, ko kuma a ce a can a ce al-malik wal quddus was-salam wal mu'min wal muhaimin. Ba cikin tadabburin da malaman aqida suka yi game da waɗannan ayoyi, bambancin zubin zancensu yana da alaƙa da ma'anonin sunayen. A can sunayen da aka ambata al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sunaye ne waɗanda kowanne yana zaman kanshi ta fuskar ma'ana. Su kuma waɗannan sunaye ne waɗanda suke kaman adbar, masu kishiyantar juna. Al-awwal diddun lil akhir wa adh-dhahir diddun lil batin. Saboda haka a ɗabi'ar zance da wuya mutum ya tunanin mausuf guda ɗaya, abin siffantawa guda ɗaya zai siffanta da sunaye da siffofi waɗanda suke a zahirinsu suna kishinta juna, amma shi Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da su. Saboda haka domin zancen ya tafi daidai, to shi sa aka kawo wawatul aqafi anan, a can kuma ba a kawo su. wannan malami wato malam Khalil Harras yayi ishara zuwa ga wannan fa'ida inda yake cewa gashi daga shafi na 122 yake cewa wal ayatu kulluha fi sha'ani ihaqati rabbi subhanahu bi jami'i khalqihi min kulli wajhi. Wannan aya ta zo ne dan tabbayyana cewa ubangiji ya kewaye sha'anin halittunsa ta ko'ina. Wa anna al-awalim kullaha fi qabdati yadihi, kuma dukkanin duniyoyi dukkanin halittu suna karkashin kamun hannunsa. Ka khardalatin fi yadil 'abd, kuma wannan kankanin abu da bawa zirki. La yafutuhu min hashayu, babu abin da zai kuɓuce cewa Allah. Sai cewa inna ma ata baina hadhihi sifati bil wawu, abinda yasa aka kawo wawu da tsakankanin waɗannan sifofi, ma annaha jariyatun ala mawsufin wahid, inda yake cewa siffofin na mutum na abin siffatawa ɗaya ne. Li ziyadati taqrir wa ta'kid, dan a ƙara tabbatarwa a ƙara wa magana ƙarfi. Li anna al wawa taqtadi tahqiqal wasfi al mutaqaddim wa taqrir, domin wawun dinnan tana ƙara tabbatar da siffar da aka ambata ta ƙara ƙarrarata. Wa hasuna zalika, kuma hakan yayi kyau a zubin zancen. Limaji'iha baina awsafin mutaqabila, saboda ta zo ne ita wawul aqaf din tsakanin siffofi masu fuskantar juna. Qad yasbiqu ila alwahm istiba'adu litisafi biha jami'a, wanda ta yi mutum yana iya tunanin cewa abu ne mai wahala wani abin siffantawa guda ɗaya ya siffantu da siffofi masu kishintar juna, ce dogo ne gajere, ko mai ƙiba ne kuma siriri, ko mai magana ne kuma kurma, kaga ba zai yi ba. To inda aka ce na farko na ƙarshe mabayyani oyayye, sai aka saka wawat na abafi don ya ƙara fito da abin fili. Fainal awwaliya tunafi al-akhiriyati fi zahir, na farko yana kishintar na ƙarshe. Wa kadhalika zahiriya wal batiniya fandafa tawahum al-inkari bidhalika at-ta'kid, saboda haka aka tunkuɗa wannan yiwuwar mutum ya ji kamar abin ba zai yi ba ta hanyar kawo waɗannan wawun. Saboda haka waɗannan wawun suna akkada tabbatar da cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya siffanta da waɗannan siffofi, duk da siffofi ne waɗanda a zahirinsu suna komawa izuwa ga sassaɓa wa junansu ko kuma kishinta junansu. Ina fata mun gane wannan. Sai mu tafi zance na biyu da ya ambata, da ya ce wa huwa al-alimul hakim. Al-alim, lafazin al-alim ala wazanin fa'il, wanda sifa ce ta mubalaga, sifa ce da abin da ke ce ma sifatul mushabbaha, tana sama da a ce al-alim. In aka ce al-alim kawai masani gama gari, wanda ya san abin da kowa ma ya sani, wannan sunan shi alim. In aka ce kuma al-alim wanda ya san abu ɗuriya a kan wanda saura suka sani. Allah yana da ilimi sama da ilimin kowa. Mutane suna da ilimi ɗan taƙaitacce wanda Allah ya ba su, saboda haka Allah ya cancanta ya kashe suna al-alim. Da haka za ka ga Ƙur'ani bai zo da al-alim da al-alif wallam, sai dai alimu da idafa, alimul ghaibi wash-shahada, ko alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Amma kanan da aka ce al-alim, ba za ka samu al-alim a cikin sunayen Allah haka cikin Al-Ƙur'ani da alif da lam. Hakanan al-hakim suka ce ma'anar shi shine allazi yaf'alu sawaba da'iman, wanda kullun abinda yake yi daidai, baya kuskure, baya rafkanuwa, baya gazawa, baya argajjaji. Kaga mu ko ƴan adam muna yin abubuwa da yawa wanda suke kurakure ne, wani da kanka zaka riska, wani daga baya wani ya nuna maka, wani yau da gobe ta gaya maka cewa ba haka ba. Yanzu galibin mu nan ba ƴan makaranta ba ne, ina jin kowa a cikin mu ya taɓa shiga jarabawa sai ya fito ya ce na akwai abu da ya kamata ya rubuta da rubuta, ko kuma akwai abu da ya rubuta a shi ba haka yake. Kai da kanka zaka rinka hukuncin cewa ba daidai ba. Akwai kuma wanda yanzu ba za ka iya ganewa ba sai bayan lokaci ko shekaru ko girma ya kama ka, sai ka dinga tunanin ko ashe abin da muke da ba daidai ba ne, ko Allah ya kawo maka wani shafi a rayuwa da ya kawo maka sababbin ilmummuka da gogewar rayuwa. To Allah bai da wannan sifa, komai nashi da yayi akwai hikima, ya rage ko mu gane hikimar ko mu gane ba. waɗannan sunaye na Allah sun zo a wurare mabambanta a cikin Alƙur'ani. Alal misali, sun zo a cikin faɗin Allah cikin suratul Baqara, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, cikin wato hikayar maganar mala'iku da Allah yake mana cikin tattaunawar Allah da mala'ikunsa game da halittar Annabi Adam alaihi salam. Sannan ta sake zuwa a cikin faɗin Allah, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamilun wallahu almusta'an. Asa Allahu an yati bi jami'an, ko sai ce menene, innahu huwa al-alimul hakim, cikin kisa Annabi Yusuf, innahu huwa al-alimul hakim. Ta zo ha'ila a cikin faɗin Allah madaukakin sarki, qad faradallahu lakum tahillata aymanukum fal'ana tahillata aymanukum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim, ta cikin suratul tahrim. Ta zo a wasu wurare ma waɗanda ba wannan ba, kamar cikin suratul an'am, kamar cikin suratul yusuf, ila wa rafa abawaihi alal arshi wa kharu lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Sai yake cewa inna rabbi latifun lima yasha, sannan ya sake cewa innahu huwal aliyul alimul hakim. Kaga duk ire-irenta ne waɗannan. Abin da za mu lura a nan shi ne waɗannan sunaye suna zuwa takwai: al-alimul hakim, al-alimul hakim, wanda yadda suke zuwa haka a matsayin tagwaye yana nuni zuwa ga alaƙarsu da juna, alaƙar ilimi da yin abu daidai da yin da dacewa da daidai. Allah yana da wadataccen ilimi kuma yana aiki daidai da ilimin. To abin da ya sa bayi ba za su iya yin irin wannan ba, saboda dama iliminsu bai wadata ba. Iliminsu menene shi? Na ƙasashe ne. Saboda haka ba zai yi kodayaushe su zama masu hikima a kodayaushe ba. Saboda wani abin za su yi da ƙarancin ilimi, wani da mantuwa, wani da raskannuwa, wani da ganganci, wani da ruɗin shaitan, factors da yawa da suke taimakawa mutane su ajje ilimi su ke aiki da shi. Saboda haka ba za su iya, mutum ba zai iya haɗa siffofin nan al-alimul hakim yadda Allah madaukakin sarki yake da su cikakku ba. Haka nan ya sake cewa wato al-alimul khabir, Allah al-alim, sannan al-khabir, wato kamar wannan yana cikin suratul tahrim, ko kamar Allah yake cewa man amba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Eh daga cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bada labari, wa idha sara nabi da bada abaji hadisan, tace man amba'aka hadha, wa ibaka wannan labari, ta tasar labari ne sirri da ba wanda ya sani daga ita sai shi, sai kuma kautar ta fada mata, kuma Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka nabi ce wata nabba'ani al-alimul khabir, Allah masani mai bada labari shine ya sanar shi. Haka nan fadin Allah madaukakin sarki, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah madaukakin sarki ya san abinda yake shiga, ma yaliju fil ardi, abinda ke shiga cikin ƙasa, wato abinda ke shiga na ruwan sama, na gawawwaki, da tsirrai, na shukoki, da duk wani abu da ke fadawa cikin ƙarƙashin ƙasa, Allah ya san da shi. Wa ma yanzilu minas sama, abinda ke sauka daga sama na ruwa da sauran arzikoki, wa fi sama'i rizquhum wa ma tu'adun, abinda ke sauka, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, da makamantansu. Haka wa ma ya'ruju fiha, da kuma abinda ke hauhawa zuwa ga Allah na ayyukan bayi da saƙonni da addu'o'insu da rahotannin mala'iku da suke hawa sama da su kullum. Yata'aqabuna alaykum mala'ikatun bil layli wal mala'ikatun bin nahar, mala'iku suna nan dare da rana suna gadin abin da ake aikatawa, suna rubuta ayyuka, da malaiku sayyahuna wadanda suke zuwa suna yawo da kuma ayyukan da bayi suke ilayhi yas'alul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u duk wadannan Allah yana sanar da su dalla dalla wato fadin ilimin Allah da mulkin sa kamar da muka ambata zama ba irin dan adam bane yanzu zaka ga mutum mai mulki na duniya ko mai fada aji a iya haddin mulkin shi ma abubuwa da yawa bai iya yin shi bai iya sawa a yi ko ya sanya su sai dai ya ji an yi ko ya sa a ki ko wani abu makamanci haka amma shi Allah duka abin da ke faruwa Allah yana sane da shi kisa muka ji a baya cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm da kuma cewa wala ya'uduhu hifzuhuma gadin sammai da ƙasa baya gagara Allah Allah baya gajiya da aikin da yake la ta'khudhu sinatun wala nawm waɗannan wurare za mu ga an kawo su ya'lamu ma yalju fil ard ma tana daga cikin sigul umum don nuna cewa komai da komai kullu shay halittu tsirrai dabbobi da duk wani dan adam da duk wani daskararren abu da ruwa da iska komai da ke gudana a ƙarƙashin a cikin sararin ƙasa to Allah ya san da shi haka nan abin da ke fita Allah ya san da shi haka nan abin da ke hawa sama kamar yadda muka ji Allah ya san da shi duk wanda Allah ya san da su ya san a ina suke me suke yi me wani hali suke ciki Allah yana sanar da komai da suke Allah ya sake cewa wa indahu mafatihul ghaib kuma Allah yana da mabudan gaibi mafatih ko dai zama jam'i ne na miftah ko miftahu ana iya saka abin nan alif ya zama miftahu wanda shine wanda muka kowa ya fi sani ko kuma a ce miftahu ana iya sakawa Allah ya ce wa indahu kuma a wurin Allah akwai mafatihul ghaib mabudan abin da yake a boye la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi su wadannan mabudan gaib ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin doran ƙasa shine albar wal bahr da abin da ke cikin wato teku na dabbobi da halittu da kifaye da sauran abubuwan da Allah ya saka na albarkatu a cikin waɗannan koguna wa ma tasqutu min waraqatin babu abin da ke faduwa na ganye illa ya alamuha sai ya san da faduwarta wala habbatin babu abin da ke faduwa na wani ɗan tsuro wani tsuro da zai fadi daga jikin wata bishiya ko wani fure ko wani abu makamanci haka fi zulumatil ardi ya fada cikin duhun ƙasa wala ratabin ko wani ɗanyen ganye wala yabisan ko bushasshai illa fi kitabin mubin yana cikin littafin Allah mabayyana wannan cikin al'am kamar yadda muka faɗa ke to menene mafatihul ghaibi su waye mafatihul ghaibi din nan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa mafatihul ghaibi khamsu mabudan ghaibi su ne biyar din nan da Allah ya ambata cikin fadin sa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله يجي إن الله عنده علم الساعة الله شي كأي يسن تاشن القيامة يشزعي وأن الأمر تاشن القيامة وأن الله يكي تقول فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الأمر انت أي نوي أولا الله يكي تقول أكاد أخفيها سمد سننن sirrin da ke cikin tashin alkiyama Allah ya ce na kusa ma boyewa kaina ilmu shine ma'ana akadu ukhfiha da Allah ya so zai bar ilmin da a ce wani abu zai iya boyewa daga ilmin Allah to da Allah ya boyewa kansa ilmin tashin alkiyama akadu ukhfiha la hawla wala quwwata illa billah shi sa an buga a samu bayani Allah yake mala'ika ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bani labari game da tashin alkiyama yau shi ne tashin alkiyama ce ban sani bane ma kai ma da kake tambaya ba ka sani ba mutane sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce yau shi tashin alkiyama nabi ya ce me kuka tanada idan Allah yake cewa yas'aluka an-nasu 'anis sa'a kul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'atu qariba yas'alunaka annaka hafiyun anha, suna tambaye ka kaman ka sani me ka koyi. Yana daga cikin manyan surorin da Allah ya bawa kanshi, hatta mala'ikan da ke rike da abun busawar sarafil, wanda yanzu haka kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi, yana nan rike da wannan kahon tashin alkiyama, ya kalli ar'arshi, ya kafe idansa yana kallon zatin Allah, yana jiran kawai umarnin Allah ne ya busa, baya kiftawa, baya waigawa, yana nan tsaye sadidar saboda ka ba da umarnin alhalin ya dan waiga. To ko shi bai san yaushe ba, to shi ne mabudin gaibu na daya, ilmu sa'a, inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha, Allah shi yake saukar da ruwan sama. Yawanci mutane saboda karancin tadabburin alqur'ani, ko kuma saboda basu koye shi a gun malamai masu fassara ba, sai su dinga celebrating cewa to ai wannan ai an sani, ai an san za a yi ruwa, an san lokacin damuna, an ma akwai yanzu masu weather forecast da masana cikin harkar noma da sauransu da suke karambani a cikin iliminsu, duk wannan baya cika abin da Allah yake faɗa. Domin kafin ma waɗannan masanan su zo, ai manoma ma sun san lokacin ruwa, manoma da ba su taɓa iya ABCD ba sun san sanda yake ruwa, kai kowa ya ga hadari ya san za a yi ruwa, ko kurma ne shi, in fi ya ga hadari ya ga iska ya ga walki ya ga ya san za a yi ruwa. To ba wannan ake magana ba, ka ji abin da Allah ya ce, wai nazzilu al-ghayth, shi ne yake saukar da ruwan sama, shi ya san adadin ruwan da zai sauka ɗigo nawa ne, a daidai iya ina da ina zai zuba, wanne ne a ciki zai zuba a gonar wani, wanne ne a ciki zai bi kwatani, wanne ne zai zirare ƙasa ya juye ya zama wasu ma'adanai, wanne ne zai yi ambaliya a wuri kaza, su waye za su ci moriyar ruwan, su waye ba za su ci moriya ba, wannan waye sai sun shi ma'ana wa yunazzilul ghaif, sannan wa ya'lamu ma fil arham, nan ma mu kalli lafazin Allah ya ce ma fil arham, abinda ke cikin mahaifu, ba wai waye a cikin mahaifa, don an je an yi scanning an ga cewa yau sati 13 ko yau saura kwana 8 a haihu, abinda suke ce ma expected date of delivery, ko kuma sun gane sex din yaron mace ne ko namiji, ko sun gane cewa yan biyu ne, ko sun gane cewa babin yana da jaundice ko sikila ne, duk waɗannan abubuwa ne da suke fafifa jiddan ba su ake magana. Shi Allah iliminsa baya ga waɗannan ɗin da ya ba bayi dama su sani, sannan Allah ya san wannan mutumin ya zo duniya in an haife shi zai samu arziki iri kaza, zai rayu a wuri kaza, zai taka waje kaza da wuri kaza, zai haifi wancan a rana kaza, zai yi aure a gari kaza, shi da matashi wancan za su yi rayuwa iri kaza, ga irin abincin da za su ci, ga irin sana'ar da za su yi, komai diddika bitafsil Allah ya san. Sannan kuma wannan nan garan da zai mutu, in ya mutu ga makomar shi, akwai likitan da ya san wannan, ya kace kawai ya ga kalan bebi, ya ga kwanakin da ya rage ya fi shi kuma kamanta. To kaga shi wancan ya san wani abu ne da ya shafi abin nan, da ya shafi bebi, wanda kuma ni da kai mu ma idan muka ga mace da katin ciki haka, ai mun san tana da ciki ko ta kusa haihuwa, iyayenmu mata tsofaffi sun suka ga mace da ta yi ɓatan wata, sati 2 da ɓatan watanta suna iya ganewa, ba ce wancan anya lafiya kuwa. Sannan iyayenmu tsofaffi mata su ma suna iya gane ciki me ake sa ran haifa, wanda suka daɗe suna haihuwa sun ga mai ciki suna iya gane wannan namiji take za ta haifa, wannan ta mace za ta haifa, duk suna ganewa, saboda yau da gobe sun haihu, sun karɓi haihuwa, sun yi mu'amala da masu ciki da sauransu. Kaga ga shi ba likita ne kaɗai yake da monopoly akan wannan, wannan is a common knowledge, ba shi ake magana ba. Saboda haka mu daina wulakanta fassara ayoyi da cewa ai yanzu likitoci suna ganewa, tun kafin a haifi uwar balbela da ake cani, uwar mai sabulu ko balbela ke da farinta, kafin turawa su zo ƙasar nan su kawo likitanci an san waɗannan abubuwan. Da haka wa ya'lamu ma fil arhami, daban da abin da likita yake. Duk sanda ka ga wani abu jama'a yana nuna maka kamar wata aya ko wani hadisi fassarar su ba daidai ba ne, according to kai perspective ɗinka ko, to yi ƙoƙari ka gaya wa kanka cewa naka ne kuskure kawai, cika zauna lafiya. kamar da al-Imam Tawawi yake cewa fa innahu la yathbutu qadamul islam illa ala wajhi at-taslim wal istislam, musuluncin ka bai tabbatuwa sai ka mika wuya ga Allah, ka mika wuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ka dinga wata murna kamar ka gano wani abu wai a cikin alkur'ani wanda kake ganin wai kai ba haka bane, a ka ga kokolaka cewa ita ce ba haka ba, shi qur'ani daidai ne. Wayal mafil arham wama tadri nafsun madha taksibu gadan, babu wanda ya san me zai faru da shi gobe. Allah ya ce wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, sannan ba wanda ya san a ina zai mutu. Waɗannan sune mafatihul ghaibi al khams. Wata rana an taba haka yato cewa al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ya taba yin mafarki sai ga wata halitta, sai wannan halitta ya ce mishi ni ne mala'ikan mutuwa, na kawo maka ziyara. Sai Imam Malik ya ce to alhamdulillah da Allah ka gaya ran da zan mutu. Sai ya mai haka da hannu yana mishi abu guda biyar kawai sai ya bace a mafarkin ya sake ganin shi. To da gari ya waye sai ya ji gun malamin shi ce fassara mishi mafarkin, ce ga abin da ya mala'ikan mutuwa ya gaya mai. A ce kaga mala'ikan mutuwa kuma ya maka haka da yatsu biyar, shi yana nufin awa biyar ko kwana biyar ko sati biyar ko shekara biyar, kaga dole ka tashi da zazzabi, za ka tashi gaji cikin kyari kici ne kawai. To shi ko sai ya koma ga ulil ilmi, koma ga ahalin ilmi, ce wallahi ga fata malam na shiga cikin damuwa ne a taimaka mu. Sai malam ya ce kwantar da hankalinka, ai ba mutuwa ka ya gaya maka ba. Ya gaya maka ne cewa wannan kana tambaya game da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da ba wanda ya sani, ba wai ya gaya maka kwanakin mutuwa ka bane. Yawwa, ya gaya maka ne cewa ka yi tambaya abin da ba wanda ya sani. Eh, a ci gaba da hadisi kenan kawai. Allah ya sa mu dace. To wannan shine ma'anar wannan aya da Allah madaukakin sarki cewa wa indahu mafatihul ghaibi, wato Allah shi yake da mabudan gaibi. Wasu kuma malamai suka ce mafatih yana nufin khaza'in, taskokin gaibi. Sai aka wakilce su da mabudi, domin mabudi shine wurin da ake mashiga zuwa ga taskoki. Amma dai wannan aya ta cikin suratul Luqman ko ita ce mafi bayyana fassara. Allah ya san abin da ke ko ina da komai da komai da dukkanin da ta'ikinsa. Yake ya sake cewa wama tahmilu min unsa wala tad'u illa bi'ilm, babu wata wama tahmilu min unsa, babu wata mace cikin ɗan adam ko cikin sauran halittu da suke ɗaukan ciki su haihu, ma'ana tinkiya ce ko akuya ko saniya ko giwa duk suna cikin min unsa, wala tad'u kuma ta haihu illa bi ilmi, sai da ilimin Allah. Cikakken aya shi ne Allah yake cewa wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab, babu wani wanda rayuwar shi take ci gaba da dadewa ya ƙara kwanaki ko ya ƙara shekaru ko har ya tsufa a duniya sai Allah ya ga dama haka, ba wai an manta da shi bane, ba wai Allah ya manta da wani bane, kaga ya tsufa duk sa'annin shi sun mutu, iya abin da Allah ya ɗiba mishi kenan. Wama yu'ammaru min mu'ammari wala yunqasu min umrihi, babu abinda kuma za a rage a cikin shekarun wani illa fi kitab, sai ya zama dama yana can a rubuce. Wannan yana cikin ihatar Allah da iliminsa, da ilimi akan bayansa. Waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lalle ya tabbata cewa Allah yana da ilimi, kuma ilimin nan ilimi ne shakundum saɓanin aƙidar batattu irin Mu'tazila da makamantansu waɗanda suke ƙirƙirar cewa Allah yana da ilimi. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Saboda zurfin ilimin Allah yake bada labari, yake cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a, ya Allah ya ce kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, sai ce alimul ghaibi la ya'dhubu anhu mithqalu dharra, ko da kwaye komayya da muka ambata a baya dan kankanin abu din da aka ce sai an saka microscope za a gane shi, to ko da dai da shi ba zai iya kubucewa a cikin ilimin Allah ba. Allah ya san shi, la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin, kaga ilimin Allah ashe ba irin dan adam bane. Dan adam da duk takamar da yake yi
sai ga wani abu kankani na kusa da shi bai san shi ba ko ya san shi a baibai ko kuma yana takamai ya san shi haka zuwa ana jawabi a kan sai ashe bai ma san shi ashe duk abin da yake ce mishi prof bai ma san abin da yake a kan wannan ko ana ce mishi shakundun ko shehi ko kowane fani da mutai yake sai ga kamar larawa suke cewa kuma qur'ani na fara wa fuka kulli bi ilmin alim Allah ya sake cewa mallai sake kawo mana fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma domin ku san cewa ku san anna Allah lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai wa anna Allah kuma cewa Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da ilminsa kamar da muka ambata Allah ya san ya alamu ma kan abin da ya riga ya faru wa ma yakunu da abin da yake faruwa wa ma la yakunu da abin da ma ba zai faru ba law kana kaifa yakunu inda zai faru ya zai kasance kamar da Allah yake cewa misali walau ruddu la'adu limanuhu kaga ai ba za a dawo da su ba wa haramun ala qaryatin alatna annahum la yarji'un ai da za a dawo da wani ko to sai Allah ya ce walau ruddu inda ma za a dawo da su la'adu limanuhu wallahi da sai sun nemi ta abin da aka hana su ba kaga ilimin Allah ya ce wai har abin da ba zai faru ba Allah ya san inda zai faru ga yadda zai faru shi sai Allah yake wa kanshi kirari yake cewa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah wanda ya halitta ba zai san halittarsa ba bala Allah ya san halittarsa shi halitta gutsa so daga waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana shine fadin ilimin Allah da gamewarsa da buwayarsa amfanin shi gare mu shine musallama wa Allah madaukakin sarki kuma san cewa duk abinda muke ya sani da wanda muka yi da wanda bumi ba da wanda zukatanmu suka karsa samana da wanda muka yi shawarin zami muka fasa duka Allah ya sani to mu dinga halarto da wannan kurishi a cikin zukatanmu don sanin girman sha'anin Allah a lokaci guda ko mu san takaituwar ilimin bayi cewa ilimin bayi inma huwa ilmun qasir wa muhaddad ilimi ne dan kadan da yake da iyaka kuma wannan dan kadan din ma da iyakan Allah shi yake ba da shi ba dabaran mu bane Allah madaukakin sarki ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi sai kadan Allah ya ce farkon ayat wasa annaka an ruhi ku qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka game da ar-ruh game da rai da ke shiga jikin dan adam yake fita yake rayuwa da shi yake mutuwa bayan fitarsa yake bacci bayan fitarsa temporary ya abin yake Allah yake bai ba da amsa bai ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimin ku ya ku dan adam bai kai ku fahimci concept na ruhi ba ku bashi kawai Allah ya ba ku kanshi wani kuma hayo duk kulafucin masu bincike a kimiyya ba su gane wannan abu Allah ya riga yayi iyaka da shi haka Allah da kanshi ya kirari yace khalaqal insan 'allamahul bayan Allah ya halicci dan adam kuma shi ya sanashe shi yadda zai magana a cikin fadin Allah da yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ya Allah ya ce karshe wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine masani kuma ku sani baya ku mutane cikin bakara haka Allah yana ba mu labari game da tafiya annabi Musa yace fa wajada 'abdan min ibadina ya Allah yace atinahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma wa 'allamnahu min sanashe shi min ladunna daga gare mu ilman wani ilimi na musamman Allah ya ba annabi ko kuma wali da ake cewa Khidir ko annabi wannan wutan wanda zance ne daban Allah ya ba shi wani ilimi daban Allah ya ga annabi Musa ka je gun shi zai kawo maka ilimin da baka sani ba da baka sani ba haka nan Allah madauki sarki yake ba mu labari yake game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anzala alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima cikin sutun nisa'i wa kana fadlullahi alayka 'azima kaga Allah ne yake yin falala da ilimi yace ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da bai sani ba wa allama kama lam takun ta'lam haka nan ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga addu'a kana cewa qur rabbi zidni ilma annabi yusuf alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa ne yake cewa rabbi kad ataitani minal mulki wa allamtani wa allamtani min ta'wil al-ahadith Allah kai ka sanashe ni ilimin mafarki da nake da shi da ya dinga baza capacity da shi ko da yaran zamani Nabi Yusuf ya baza capacity ba dan kadan ba din mafarkin nan ya ya a cike cewa yanzu ya ce ya ci kasuwa amma ga shi da yake he was very humble baya bai taba yin alfahari da cewa yana da ilimin da wasu ba su da shi wannan tambaye shi kawai sai ya fada yace qala tazra'una sab'a sinin ba amma amma hasatu fadaruhu fi sunbuli illa talabi ma yace yake cewa amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslaku fa ta'kulu tayrun kawai bayani yake babu wani cika baki ko wani kafafa to karshe sai yake cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alihi bis-salih صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا الله ينام ابو لاباري كما دا النبي وانا النبي بابا النبي بابا سليمان تاودكو الله يكيش وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب مكا كرففا مش ملكنسا وآتيناه الحكمة شين علمه وفصل الخطاب مكا باشي حكمة زنجي ينا زنجي دلنا دلنا واندكو ويكي فهمتا Adamu baban kowa gabaki daya wanda shine farkon halitta a wannan duniya Allah ya bamu labari akan sa abinda Allah ya fara masa bayan halitta ne Allah ya ce wa allama adama al asma'a kullah Allah ya sanar shi da Adamu sunaye gabaki dayan su to wadannan wannan wannan shirri ma ce ko wani wani dan abstract wani dan tsakuri ne a cikin ayoyi da nassoshi da ke nuni zuwa ga fadin ilimin Allah da cewa shi ke ba da ilimi kuma wanda ya ga dama ya zaba shi ke baiwa abinda yake so masu ilimi su sani shi ne su san cewa ilimi siffa Allah ce baiwarsa ce zaɓin sa ne idan ya baka kar kai alfahari kar kai misusing ɗinsa kar kai mutane rowarsa kar ka dinga mutane izgili da raina mutane wanda kake ganin wai ka fi su ilimi ko Allah ya fifice ka da wani ilimi wanda bai ba su ba wanda abin takaici wanda yana cikin afat yana daga cikin matsaloli da suka zama gama gari yanzu a cikin al'umma kaga mutane suna kafafa da tunanin wai suna da ilimi sai dai wani abu da zai ba ku sha'awa in wa masal barka shine alama ta farko da zaka gane mutum is empty arin anil ilm shine fa yana alfari da ilimi asalin masu ilimi ba su da alfari ba wannan ba ilimin shari'a ba ta ilimin mun boko ainin jami'a ce ba ganin manyan malaman nan masana na cikin jami'a nan basu damu da ma duniya ba wani ma ko goge rigar shi baya yi haka suke rayuwa saboda ilimi ya riga ya tafa su ya nika su zaka ga sun yi laushi to haka ilimi ya yi idan ilimi ya tafa ka laushi kake Larabawa suna da wani karin magana da aka rawaito daga Al-Khalil ibn Muhammad al-Farahidi da yake cewa al-ilmu salasatu ashbar ilimi mataki uku ne yace man sa'adul ula takabbar wanda bai hawo matakin farko ne sai ga yana da girin gidi shi irin waɗannan wanda ga su masu bane masu jin da yaran nan masu gama sakandare da sababbin hadda din ne suna jin su wasu shabbu ne su to matakin farko su wa man sa'adul thaniya tawaba in ka zo kana hundar level din nan kana ji da kanka kana ji da kanka kafin ka kai hundar level sun gama sauke maka duk wani abin da ke gaba sai ga kai laushi shine tawaba a yanzu alagar ta malam din da ta wa man sa'ada salika wanda ya huta uku alima annahu la ya'lamu shay'a sai gane shi bai san komai ba ran da ka gama fiyaji zaka dinga jin kanka shi empty ne shi baka san komai ba kana jin kunyan ma a ce maka doctor amma wani kuma yana can bai kai ko ina ba ya lakawa kan shi doctor ha ya samu dan daki ya mai farin tanci ya sa bulin labule yana mutane allura saboda ya san sunan magani guda takwas ana ce mai doctor So haka ilimi yake. Duk wanda ya san shi ya san meye shi wala ya fi kowa jin tsoron a cikin a cire shi na ilimi. So haka duk wanda ka ji yana cika bakin cewa shi da ilimi ne, wannan shine dalili na farko akan cewa bai da ilimi. Kai tarbi da shi ko kuma ta san gashi. So haka jama'a ilimi siffa Allah ne kuma wato wani abu ne da Allah yake sanma mutane gurgurdan abin da ya so ya baka. Idan ya baka to sai ka natsu kai abin da yake na wajibin responsibility wannan ilimi. A farko shi ne ka bautawa Allah da shi, shi ne abu mafi girma. Ka bautawa Allah da shi. Idan aka buƙaci ka karantar, akwai abin da za ka karanta, ka karantar kada ka yi rowarsa, sannan kuma kada ya zama sanadiyar halakarka ko halakar wasu. Allah ya ba mu labarin wannan kuma duk a matakin yabo ne ga masu ilimi. Allah kuma ya ba mu labarin wani cikin ma'abota ilimi da Allah Maɗaukakin Sarki ya watsi da shi. Watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytanu khana min al-ghawi. Allah ya ce ka ba su labarin wanda muka bashi ayoyinmu sai ya kwaɓe jikinsa. Ya sutale kamar yadda macijiya ke fitar da saɓata. Fansalakha minha. Haka duk inda aka ce macijiya ta fitar da saɓata ba ta sake komawa jikinta ba. Ko fatar akuya idan an feɗe ta. Shi ne insilakh. Allah ya ce fa'atba'ahu shaytan. Shaytan ma ya zama yana bin bayan shi. Ya zama na gaba da shaytan. Allah ya ce fa kana min al-ghawin. Ya zama daga cikin halakakku. Walau shi ina la rafa'anahu biha. Baga asalin abin da Allah ke mutane da ilimi kenan. Yarfa'u Allahu allazina amanu wal ladina utul ilma darajat. Walau shi ina la rafa'anahu biha. Da mun so da mun daukaki martabar shi da wannan ilimi. Walakin akhlada ila al-ard. Sai dai ya kaskanta zuwa ƙarƙashin ƙasa. Wattaba'a hawa. Ya bi son zuciya shi abin da ya halakar da shi. Saboda Allah ya tsare mu daga bin son zuciya, Allah ka tsare mu daga halaka. To wannan kenan game da wannan siffa da aka ambata ta ce sifatul ilm. Siffar Allah ta ilimi. Siffa ta gaba da zai mana magana a kanta shi ne cewa qawlihi إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا مسك صوت النساء كينوكو تونا غنم ودنن برمو جاء آية أكنس عند لوكت شيار غايكو قد سور لوكت bari mu dakata a nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ubangiji ya ba mu ladan shi gaba ɗaya. Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu. Allah ya jikan magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi. Allah ya sanya albarka a cikin wannan jami'a tamu, ya tsare ta daga dukkanin sharori, ita da sauran makarantunmu na ƙasar nan gaba ɗaya. Allah kuma ya karɓa mana addu'o'inmu ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته